Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Asabar shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, yau ake kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai koma gida bayan jinyar watanni uku a birnin London. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fada White House Steve Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaki bayan barin aiki a fada White House. Kana yau take ranar karrama masu aikin jin kai ta duniya, inda a bana ake jawo hankali kan masu sadaukar da kai wajen aikin jin kai.
Kanan labaran kenan aka ji. A daidai wannan lokaci ne da ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka a Najeriya bayan kwashe watanni uku yana jinya a London.
Shugaba Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya yau da rana, kuma ana sa ran cewa idan ya iso yau da rana din zai jawabi na musamman ga al'ummar Najeriya ranar wato Litinin da safe.
Haka kuma za ku ji wasu mazaunan birnin Eko sun bayyana ra'ayinsu kan rahoton da hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar na cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya.
Jihar Lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a Najeriya. Akwai hada-hada fiye da yanda baka tunani a Lagos, saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle za ka samu rashin gaskiya a wajen da yawa.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa hukumomi ne suka ɗauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin Yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da matasa ke yi. Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya faɗa wata sanarwa yau Asabar cewa shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai koma Najeriya bayan dogon jinya da ya yi a birnin London ta cutar da ba a bayyana ba. Ya bar Najeriya ne tun ranar 7 ga watan Mayu, kuma har waɗansu 'yan ƙasar sun fara kira da ya koma gida ko kuma ya sauka daga karagar mulki. Shugaba Buhari ya fara tafiya jinya ne a Burtaniya a watan Janairu, inda ya zauna na kusan watanni biyu kafin ya koma gida a watan Maris, ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu. A lokacin da yake jinya, shugaba Buhari ya ba mataimakinsa Yemi Osinbajo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan ne masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ɗauke da kwalaye da ke cewa ko ka dawo gida ko kuma ka yi murabus. An kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin Eko. Ranar Talata, magoya bayan Buhari suka fito na fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa da ke Abuja, bisa ga rahotanni daga kafofin sadarwar Najeriya. Sanarwar da aka bayar ta dawowar Buhari ta kuma ce shugaban ƙasar zai yi jawabi ga ƙasa ranar Litinin da safe. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fada White House Stephen Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaki yayin da ya koma kamfanin watsa labarai na Breitbart, wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya, inda yake shugabanci kafin shiga yaki neman zaben Trump da kuma gwamnatin shugaban ƙasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da Bloomberg 'yan sa'o'i bayan ɓullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda ya fi janyo rigima. A hirarsa da mujallar Bloomberg, Bannon ya ce idan akwai wata tababa, bari in bayyana ƙarara cewa zan bar fada White House in yi wa Trump yaƙi da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin Amurka. Bannon ya kuma yi hira da mujallar Weekly Standard jiya Juma'a. Jim kaɗan bayan tabbatar da ajiye aikinsa, ya ce shugabancin Trump da muka yi wa yaƙi muka kuma ci nasara ya ƙare, har yanzu muna da ƙarfi kuma za mu sa shugabancin Trump ya tasiri. sai dai wancan shugabancin ya kare zai zama wani abu ne kawai, kuma za a yi ta rigingimu iri-iri, za a kuma sami ranaku da komi zai tafi da kyau da kuma ranakun da ba za a sami yadda ake so ba, amma wancan shugabanci ya kare. 'Yan sanda a Spain sun ce wani mai yiwuwa direban da ya rabka mutane mota suna tafiya da kafa kan titunan Barcelona ranar Alhamis ya arce, sabanin rahotannin da aka bayar tun farko da ke cewa direban na daga cikin waɗanda aka kashe a irin wannan hargitsi 'yan sa'o'i a wani gari da ke kusa. Ana kyautata zaton Yunus Abu Yaqub, mai shekaru 22, ɗan asalin ƙasar Morocco, da 'yan sanda ke neman ruwa a jallo, shi ne shugaban ƙungiyar da ta kai hari a Barcelona da kuma wani birni a Cambrils. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Jamus, Sigmund Gabriel, ya ziyarci Las Ramblas Boulevard yau Asabar domin ajiye furanni a inda ake tunawa da mutanen da suka rasa rayukansu a Barcelona. Gabriel ya yi kira da a ƙara haɗa kai a ƙasashen Turai da kuma sauran ƙasashen duniya a yaƙi da ta'addanci.
Also, ich glaube, es ist jetzt nicht der Tag, an dem man jetzt irgendwelche Prognosen abgibt für die Zukunft. Wir wissen,
ne, an ta'adda na kokarin cusa tsoro da yayata tashin hankali. Mun fuskanta kabara a kasuwar Christmas da ke Berlin. Muna buƙatar taimakon waɗanda harin ya shafa da dangin su yanzu. Banda haka kuma, muna buƙatar ƙara haɗa kai a ƙasashen Turai kamar yadda muka yi a lokutan baya. Sai dai abin takaici shi ne babu yadda za a yi a tabbatar da kariya daga waɗannan matsoratan 'yan kisan. Abinda ya kamata mu fahimta kenan. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da duniya ke bikin ranar tausayawa bil'adama, Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a daina kaiwa farin kaya da masu ayyukan jin kai hari waɗanda suke sadaukar da rayukansu domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi ya ritsa da su. Ranar 9 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi a ranar cikin shekara ta 2003. Aka kai harin bom a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Baghdadza, babban birnin ƙasar Iraki. Aka kashe jagadanta Sergio Vera de Melo da kuma waɗansu mutane 21. Shekaru 5 bayan aukuwar wannan lamarin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar da ƙudurin ayyana ranar 19 ga watan Agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin ƙai da suke sadaukar da rayukansu da yuma domin yi ma waɗansu hidima. Domin tunawa da wannan rana kuma a bana, Majalisar Ɗinkin Duniya tana jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illan hakan ga al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan hare-hare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bara, galibi a ƙasar Siriya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin da kuma labaran duniya, a daidai wannan lokacin ne ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sauka a Najeriya bayan kwashe watanni 3 yana jinya a London. Kan haka ne na tambaye wakilin muryar Amurka da ke a birnin Abuja, Umar Faruk Musa, halin da ake ciki a yanzu.
To, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin babban jami'in din yaɗa labarai na fadar gwamnati Dr. Adesina da aka fitar tazun nan da safe, ta bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya yau da rana, kuma ana sa ran cewa idan ya iso yau da rana din zai jawabi na musamman ga al'umman Najeriya ranar wato Litinin da safe. Amma a yanzu sanarwar dai tana godiya ga al'umman Najeriya da na duniya daban-daban waɗanda a lokuta daban-daban suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'o'in samun lafiya bayan da ya yi jinya ta kusan kwanaki 100 a Ingila, inda har yanzu zai ba a bayyana a takamaimin rashin lafiyarsa ba. Amma kasancewar an daɗe ana tsokin dawo shi gida Najeriya, wannan sanarwa ta Femi Adesina ta wato faranta ran 'yan Najeriya da dama, waɗanda dama ake ta tsokin dawowarsa, kuma ana sa ran yau da rana kamar da na bayyana sanarwa ta ce zai dawo yau, in Allah ya yarda.
To Malam Umar, me kace zai jawabi ranar Litinin, to me jawabin nasa zai kunsa?
To lalle ana sa ran da ya duba abubuwan da ya bari lokacin da ya tafi jinya, da kuma a lokacin da yana jinyar nan abubuwan da suka faru a cikin gida Najeriya, da kuma yanzu da ya dawo me yake son ya yi ko ya bayyana wa 'yan Najeriya domin su ƙara amincewa da daskata alƙawarin da suka yi wa al'ummar Najeriya cewa za su kawo canji a Najeriya, nan mai canjin nan zai tabbata. Domin kawo yanzu akwai raɗe-raɗe daban-daban da ake cewa da ya dawo zai yi wa gwamnatin tasa daren bawul.
To akwai alamun cewar wannan zuwan nasa ko jawabin da zai yi magana akan abin rashin lafiyar da yi?
To ba mamaki, saboda kowancan karo da ya dawo ya faɗi irin tsananin rashin lafiyar tasa, amma bai ba da sunan ciwon ba, amma ya danna cewar ciwo ne mai tsanani, kuma kamar ya yi wa ciwon kallore ne, amma ya zo ya ba shi wahala. Don haka ba mamaki zai bayyana wa 'yan Najeriya abun da yake fama da shi. Amma wani abu da kuma ake fara zai magana a kai shi ne ya bar Najeriya tana cikin ƙaramin rudani na zamantakewa, amma da bayanan da ya kawo yanzu rigimar zamantakewa da kyamar juna da maganganu masu zafi na rashin zaman lafiya ko son juna a Najeriya ya tsananta. Matsalar Boko Haram ita ma tana nan. Ana ganin cewa dole ne a ɗauko da mataki wanda zai gamsar da 'yan Najeriya cewa gyare-gyaren da sojojin suke yi a yanzu zai yi tasiri wurin rage raɗaɗin ɓarnar da 'yan ƙungiyar Boko Haram har yanzu suke ci gaba da yi wa 'yan Najeriya, duk da kuwa barazanar da hafsoshin tsaro suke masu cewa za a murƙushe su ko a kama shugabansu a cikin kwanaki 40.
To Malam Umar, mun gode kwarai da gaske, sai a saka ido ga zuwan shugaban, da fatan Allah zai kashi lafiya.
Amin ya rabbi.
To daga Abuja kuma sai mu kada a jihar Lagos, inda kasa da mako guda bayan da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da rahoton da ke cewa jihar Lagos ta fi kowace jiha matsalar cin hanci da rashawa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
'Yan Najeriya musamman ma dai a jihar Lagos na ci gaba da mayar da martani dangane da wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar da ke nuna cewa jihar Lagos ita ce number one wajen cin hanci da rashawa tsakanin jihohin Najeriya 36 da Abuja. Wannan rahoto dai da hukumar ta ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a ƙarshen wannan mako ya nuna cewa hada-hada da ake yi da kuɗaɗe a birnin yana sanya mutane musamman ma dai jami'an gwamnati har ma da 'yan sanda karɓar na goro kafin a zartar da wani aiki na gwamnati a hukumance. Ko da yake gwamnatin jihar ta Lagos har yanzu bata ce open ba game da wannan rahoto, tuni dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wannan rahoto da aka fitar. To ko menene ra'ayin mazauna birnin na Lagos game da wannan rahoto? Ga dai abinda wasu su ke cewa.
Jihar Lagos ta fi kowace jiha kasuwanci a Najeriya. Akwai hada-hada fiye da yanda baka tunani a Lagos, saboda ka duk inda kuɗi suke kuma lalle zaka samu rashin gaskiya a wajen. Mutane marasa gaskiya suna nan sun cika Lagos, sannan akwai kuma jami'an tsaro, akwai wanda suke aiki tsakaninsu da Allah, akwai kuma wa'anda suke aiki domin a jihunsu.
Wannan malami mai suna Mr. Ojo Drebantasi.
It is true because the in Lagos especially everybody like to come to Lagos.
Yace ko shakka babu na yadda da wannan rahoto da aka fitar, domin idan ka yi la'akari da yadda yake cike da hada-hadan kuɗaɗe, akwai alamun cewa ana karɓan kuɗaɗe musamman ma dai na goro a hannun al'ummar birnin, walau dai ta fuskan kasuwanci ko kuma harkoki na shari'a ko kuma jami'ai na 'yan sanda.
Lagos they must make money by all means, by force.
To ko me yasa jihar Lagos ta yi karun suna ta bangaren cin hanci da rashawa? Tambayi kenan da na yi wa wani masanin tattalin arziki da kasuwanci Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Wannan alƙaluma da hukumar ƙididdiga na ƙasa ta fitar akan maganar cin hanci da rashawa, to musamman na jihar Lagos ake ganin ya fi ko ina. Wannan ba zai bada mamaki ba, kuma zai bada mamaki saboda rashin bada mamakin shi ne sun bayyana cewa kamar misali tunda ba a yi maganin cin hanci da rashawa a Najeriya gaba ɗaya ba, to kaga duk inda aka fi yawan hulɗa ko hada-hada na arziki, na tattalin arziki ko kuma cinikayya, to kaga tunda Najeriya ƙasa ne da aka ce wasu abubuwa ba su yiwuwa sai ka bada rashawa ko cin hanci, kaga tunda an yi ittifaƙin cewa tattalin arzikin jihar Lagos ya yi na ko ina girma a Najeriya, to kaga ma'ana kaga harkokin cinikayya da hullo din tattalin arziki zai fiye wa nan jihar Lagos ne kenan. To kaga wannan kuma tunda Najeriya an sani cewa mafi akasari abubuwa ba su yi wa sai an ba da danna goro, kaga saboda haka na Lagos din kaga zai ko ina yawa, saboda haka kaga ba abin mamaki bane. Kaga tunda an ce jihar Lagos ya fi samari, kaga har yanzu yakin da ake da cin hanci da rashawa sai an kara haɓaka shi, sai an kara inganta shi musamman ta hanyoyin shari'a.
Baban ya jifin murai Amurka daga Lagos.
To madalla a gayi da baban gida daga birnin Eko sai mu nufi jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka dauki matakin rufe wasu wuraren shakatawa da ke kewayen birnin Yamai don magance matsalar ayyukan alfasha da ake ganin matasa na yi. Salamu da Barma gare ka.
Rigakafi don kaucewa kwaruwar dukkan wata aika-aikar da ke barazana ga sha'anin tsaro ya sa gwamnan Yamai Saidu Zatau Ali rufe mashakatar nan da ke filin Allah Ta'ala mai sunan Filil da ke a tazarar kilomita 15 da birnin Yamai, inda samari da 'yan mata ke baje karinsu dare da rana.
Ayyukan da muka ga suna faruwa a wannan wurin, ayyukan asha, ayyuka ta'addanci, ayyuka da basu cancanta ba, abin da ya kai inda kwanciyar hankali ma babu a wannan wurin. Mun ga abubuwa da ke faruwa da basu cancanta ba, don saboda kun ga yara da ke zuwa can don su shakata, don su yi walwalarsu. To lalle mun ga abun yana wuce haddi, abun yana wuce inda ya kamata. Yaro ya kai har ƙarfe ɗaya, har ƙarfe biyu, har ƙarfe uku, wani sa'i na har ƙarfe huɗu ake ganin su suna wannan wurin da samari da 'yan mata. To mi yaro zai yi da ba gidansu ba hashishibi? Duk wanda anka kama wa'annan wajajen, ko wanda anka kama da wannan lahani na wasan mototi da shi da shari'a, za su gani juna.
Ra'ayoyin matasa sun sha bamban akan matakin haramcin na hukumomi, yayin da wasu ke yabawa, wasu kuma na cewa matakin ya yi tsauri.
Solution ba kaman a liƙe shi bane ba ko completement, amma a kawo kila security a ƙara, a hannuwa mutane yi wasu abubuwa. Filin na cikin wanda ke sa realman rajiman shi duka suna taya suna shakata, amma yan liƙe shi duka kwatkwatattu ko matsala.
Da a tai a yi hari wurin da matasa, ba matasa ɗaya biyu uku, matasa suna kai su 50 su 100 suna zuwa suna shakatawa, in dai don a tsare musu da rayukan su ne. Ayyuwan ga abun sai dai mu ce mishi alhamdulillahi, abinda gwamnati yana da kyau.
Fililkin nan da ake nan gari wuri ne da ba kawai 'yan Nijar ke zuwa nan wuri, akwai mutanen kasashen waje da ke zuwa suna visit, don ka yana contribute bisa development kin fayi kin.
Da wani bangare wannan mataki ya biyo bayan lura da yadda tarbiyya ke kokarin tabarbarewa, saboda haka matakin hukumomin ya shafi dukkan wuraren casu da ke bakin kogin Kwara, yayin da aka umarci jami'an tsaro su shiga farautar kananan 'yan matan da ke sana'ar kilaki.
Ya kamata mu ba yaran mu tarbiyya mai kyau, ya kamata mu sa yaran mu cikin hanyoyi masu kyau. Akwai yara kanana da muke gani, 'yan mata da muke gani a nan cikin Yamai da dare suna yawo hanya hanya. To wa'annan ma mun dauki matakai, wannan abubuwan kuma mun tsaida su daga yau. Mun ba holisai hanya, mun ba gendarmomi hanya, mun ba gardin republican hanya, duk inda sun kaga wa'annan abubuwan cikin Yamai su tsaida su, su hana su wannan.
Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gai da Sule. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Za kuma a ji ansar wata tambaya mai alaka da wadda muka karasa a makon jiya kan tarihin rarara. To bari mu fara da ansar tambayar su Hafizu Balaraba Gusau da Al-Mustafa Gusau, masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gidar dogo. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa a cibiyar adana kayan tarihi da samurwa a Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce,
to idan Malam Hafizu Balarabe da Jibrin Al-Mustafa suna kusa ga abin da ya tsawaka a kan amsa tambayarsu. Da farko dai abin da ya kamata mu gane shi ne cewa wannan karin magana ta Allah ya yi wa wani da ɗaddego, ko kuma Allah ya maka da ɗaddego, ana so a yi mutum addu'a kenan, tana daga cikin irin karin maganganun da cikin rukunin karin maganganu da ake alakanta su, ko kuma suke da tushe da mutum, wato ta hanyar zancensa ko aikinsa ko kuma wani lamari da ya shafe shi. Kamar yadda da muka sani da farko, in na san idan masu tambayar suna tare da wannan fili lokaci-lokaci, ba za su kasa sanin cewa karin magana zance ne da kullalle mai ma'ana ta musamman. Abin da farko ya kamata su fara sani kenan. To, sannan kuma waɗannan kalmomi da wannan karin magana ta gaɗa dogo yana daga cikin rukunin, kamar da yanzu na faɗa, wato karin maganganun da ake alakanta su ko suke da tushe da mutum ko kuma waninsa, a zancen mutumin ko aikin mutumin ko kuma wani lamari ya shafe shi. Mun sha ba da misalan waɗannan karin maganganun, misali a ce jifan gajiyar ƙaidi, gobarar titi a jan, ko gwaggo a kofa, noman barka, fargar jaji da sauransu. Ko ba haka ba?
Haka.
To, yawa. To, ita kuma wannan tana da wani salo nata. Ko da yake a mafi yawancin lokaci waɗansu karin maganganun suna da tushe ko asali na tarihi da aka iya tabbatar da shi, waɗansu ko ba su da shi. Amma dai gaba ɗaya abin da Bahaushe yake nufi da karin maganar Allah ya yi mutum da ɗaddogo, kuma ya masa da ɗaddogo, shi ne samun rabo ko alheri ko kuma wani amfani daga a yi tsammanin samunsa ba a wani lokaci. Wato, ka samu wani abu ko kuma wani rabo ya zo ma, ko wani amfani da baka zaci ko kuma baka tsammaci zai zo maka a yadda ka zace shi ba, shi ne ga ɗaddogo. Asalin wannan karin magana kuwa tarihinta dai ba shi da cikakken ainihin wato bayani a kan a ina aka yi abin, amma dai bayanai suna nuna cewa shi dogon da ake magana da shi da ‘yan uwansa manoma ne, kowa yana da gurin da yake nomawa a garkarsu ko gandunsu. Suka je suka zuba gyaɗarsu, gyaɗa ta fito sai yabanya, kowa yabanyarsa ta yi kyau, amma kuma sai gyaɗar shi dogo sai ta fito daban da yabanyar sauran abokan maƙwabtansa na aikin gona, sai ta su gyaɗar ta kasance ita sama ya kasa ya, domin ƙarshen karin maganar a ce Allah ya yi wa wani da ɗaddogo, sai a ce sama ya kasa ya, ta ga sabanin sauran yadda aka saba ganin ainihin yabanyar gyaɗa a ƙasa. Yawwa, to shi ta dogo shi ta kasance daga ta a ƙasa kuma ga wata ma a sama, shi ne sai su ‘yan uwansa suke danganta duk wani abu da ya shafi ko kuma ya samu mutum na alheri ko rabo mafi yawa fiye da yadda aka tsammaci a samu, sai a danganta da shi, to Allah ya yi mutum da ɗaddogo, ko kuma kai ma Allah ya maka da ɗaddogo ka samu abu kaza. To ka ji tushen ainihin wato wannan karin magana.
Wato albarku sama da ƙasa.
Yawwa, ahen, albarka sama da ƙasa. Kusan abin da ya samu shi dogo kenan.
Ikon Allah.
Ba za a ce wai a ko wani ko kawai dai ikon Allah ne. Ko wani saddabari ne, ko wani ba a zai sani ba. Amma kuma ba za a yanke tsammanin cewa ‘ya’yan ita shuka ko kuma amfanin gona suna da haka. A kaga ko a doya a nan tsakiyar Najeriya ana samun wani iri ya fito da ta bambanta da sauran irin.
Haka.
Har kamar zan tuna akwai shekarun baya da wata doya ta fito, su manoma suke kiranta wai makka kusa. Duk wanda ya samu ya girbe irin wannan shi wannan shekarar zai iya biyan kuɗin zuwa aikin haji.
Haka.
Shi ne ake kiranta makka kusa.
Lallai.
To kaga kwatankwacin irin wannan kenan. Yabanya tana yin haka. Abin da za mu ɗauka kenan. To sai ita wannan karin magana ita zamanto kuma wato gama gari a bakin sauran Hausawa.
Ko da yake ka ce ba lallai a tabbatar da inda abin ya faru ba, ban sani ba ko za ka iya gaya mana inda ake tsammanin da ya faru, duk da yake ba takamaiman tabbaci cewa ga ainihin wurin.
Gaskiya a yawancin wallahi bincike da aka yi, ni dai a ɗan iya abin da na bincika, da bincike bai tabbatar da tushen wannan karin magana ba. Kamar da kuma na nuna maka ba ita kaɗai wuce akwai karin maganganu da an dafa waɗanda suna da tushe ko asalinsu daga inda suke. Wasu kuma ba su yawa kuma ka na baka misali cewa kamar sanatar jini. Kana ji na?
Ina jinka.
Yanzu ya zubar da mazu garin ɗiban ruwa kuɗin su suka zube cikin rijiya. Sai ya ga mutane suna wucewa sai yake ce musu sadak 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 wato mutane su zo shiga su zo da sadaka amma fa a cikin ruwa. To kaga wannan ba tabbatar da ina yau
ina ya faru ba.
Karin magana ina aka yi ta ba.
Yawwa. Akwai
kuma wata karin magana kuma da ake cewa aikin baban giwa.
Kaga
wannan shi ma ba a san ina.
Amma ga ma'ana ɓaro-ɓaro
yawwa to ita ba nan ainihin wato jadar ba nan dogo tana daga cikin irin waɗannan karin maganganu waɗanda har yanzu ba sai tantance ina suka faru ba
haka
kamar yadda kaga za a iya cewa irin su noman barka yawwa su dogo aikin baban gida su sadakar juju kaga ni saɓanin can da muka bada misalin jikin bishiyar baidi mobility project faɗan gogo a kofa da sauransu suna da asali an sanya mafarin su iji amma wannan sai dai labarin
sai kuma wata ansar masu sauraronmu da dama mai alaka da babi na ƙarshe na ansar tambayar da muka ƙarasa kan rarara ga Mahmud Kwari
a cikin sana'a ce akai ka ba mu tarihin rayuwarka da haka kawai riga ba abin nan ne ba kadami ai sai ka ce nayi bumburutu nayi tallan yalo nayi kaza ka gane ko amma baka ga ya mana ba
a lokacin na dan yi sana'a sai da mai to inda nake kusa da gurin da suke da na ganin da suke abubuwan kuma ina mun ina da zumba irin wannan abun wani abun yana bata maka rai amma bayan da zai ka fada wani ji da na ga wannan hanyar yana to ni ma bari in yi
kawai bayan ka gama karatun Allah sai ka kama bumburutu daga nan sai ka gangarawa ga
ai karatu ba shi ba a gamawa ina cikin karatu dai nake a shi karatu a gama shi ina cikin karatu na yanzu dan samu dari da kabo nufa mai kana asiri wanda ba hina je na shi wani bani wani abu ba kuma duk wanda mai wakar da ka sani in ka ce ya san ni da sana'a ta tashi shi yasa su problem din mawaki yanzu mawakin kawai da ya taso ya ga rara na waka ko Adamu na gudu na waka na samun kuɗi kawai shi fa so yake waka da fa yi waka ya ba shi kuɗi saboda haka in yayi yau gobe ka ba shi kuɗi ba jibi zakin ka zai ka gani ko yanzu in ka gana ma waka daman kai ka sani in kuma ka gana maka ne kai maka daman baka sani ba bana san ko sai sun ka in ka bani fallar in baka bani ba zan ce a daman ni nayi na kawo kai na baka kaga ba maganar ma ita hadamu
saboda dai ba ka da malami kina a fagen waka
a duk wanda kace duk raga maka ba yi ba yi wanda malami ba ai akwai wanda suke wakar komai ai da haga wani ka san hagin uban kama ba kai ba Allah safmun yanzu kai ka dauki su garba kashe ko jin waka suka ke ka san in kai sa TV ka iya waka irin waka ta siyasa in dai abin mutum ne ai tallan mutum a ce wani yayi kaza yana neman kaza wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu kaza ya fito in ya kun zai kaza duka ai irin wannan abu ma akwai irin shata wanda yanzu aka kalla abu a waki shi kuma in aka yi wakan za ka ganta da manufa da yawa wakar irin wannan ko sauraron wakokin wayannan kake yi kaga ba karamar daraja ka ala samu ba ko kuma da karar budewa da wayewar kai a cikin ita abin da za ka yi amma sai ka sa ranka a zuciyar da ka zo da mai ka zo ka yi wakar
da haka da ma kai kana si ka bi si ga irin wannan kenan ta sauraron wakokin wayannan da kake ga
da yawanci da na zo na ga suna yi haka bakin gurgudo na ga yadda suke yi ni ma kwadan wannan yazo mun su na fara gudawa to hankali hankali kuma ni ma sai gashi ana cewa dauda ka hutu rarara an fi sanin da rarara ta waka
ta godiya muke yi Allah ya
taimaka amin ba da mu
to jama'a sai kuma sati mai zuwa yanzu a madadin rarara da Mahmud Kwari ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to madalla a gai da Ibrahim kafin kai gargashin shirin ga girasta dawo mana da takaitattun labaran duniya
kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya faɗa a wata sanarwa yau Asabar cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai koma Najeriya bayan dogon jinya da ya yi a birnin London ta cutar da ba a bayyana ba ya bar Najeriya ne tun ranar 7 ga watan Mayu
To madalla kafin mi salama muna mika sakon ta'aziyya ga ilalan malam Ibrahim Madaki Bundat da ya rasu jiya Juma'a wanda za a dauki gawar sa daga asibitin kwararru dake garin Bauchi ranar Litinin da karfe 8 na safe zuwa Das inda za a yi masa jana'iza. Masu rarra mu annan muke ka karshen shirin sai kuma da dare idan mun dawo. Dawo yanzu amana din Gris Alheri Abdul Salman Abu da ma injiniyan mu na yau Mr. John Jana. To ni Sarfil Hashim kuma nake cewa assalamu alaikum.